الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى شاتقس جوة رمضان shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan Mayu shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 21 a karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci da albarka na Usman bin Affan da ke kofar gadan kai Kano Najeriya wannan bawon Allah mai tambaya na farko a yana cewa ya turo ta Facebook ne yace ni soja ne a kasar Niger ina buƙatar ƙarin bayani akan gemu saboda manyan mu da suka ce kar mu ajiye gemu to ba sai kasar Niger kadai ba ina jahan Najeriya ma haka ne ai soja da dan sanda da wani jami'in tsaro ba wanda yake zai rage mu sai wanda aka ba shi permit ne zai rage mu na farko dai a iya sani na kamar tsarin aikin ne haka tsarin aikin soja tsarin aikin dan sanda tsarin aikin immigration tsarin aikin duk dai jami'an tsaro mu a nan Najeriya ba wai sai a Niger kadai ba ba sa tsaye da gemu ba a barin tsaye da gemu me dalili ni ban sani ba gaskiya amma idan ka yi magana ne ta fannin shari'a gemu musulunci ne gemu mutunci ne gemu shari'a ne gemu abu ne da addinin musulunci ya kwadaitar a tsayar da shi har ma ya wajabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ofu liha warhu shawarib ku cika gemu ku dandaɗa gashin baki lalle ana son musulmi ya rinka barin gemu haramun ne aske gemu gaba ɗaya shi yasa annabi ya ce ku cika gemu ma'ana ku bar shi ya tsuru kamar yadda Allah ya yi kuma gemu yana farawa tun daga nan har saje din na wasu malamai suka ce duk a matsayin gemu ne sai dai ya yi tsawon da ya wuce kima to za a iya rage shi a gyara shi an halatta wasu malamai sun halatta za a iya masa gyara kuma ana iya rage shi ma dunar kabza an ce ma dunar kabza kamar ka ce haka wasu ka ce kamu ɗaya biyu na uku abinda ya saura sai ka daɗe shi manzo Allah mutum ne mai gemu sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu gemu kuma duk wasu mutanen kirki da aka ba da labarinsu a tarihi na musulunci suna da gemu su gemu shari'a ne gemu addini ne amma na san tsarin aikin soja da ɗan sanda da sauran aikin tsaro ba sa bari a zai da yemu to gaskiya ban san me sababi me dalilin da yasa suke hana zai da yemu ba amma dai muna kira muna kuma roƙo tunda babu wani illa a zahiri da zai hana wanda yake da sha'awa a ba shi dama ya tsaye da gemunsa soja ne a ba shi dama ya tsaye da gemunsa dan sanda ne a ba shi dama yana so ya tsaye da gemunsa immigration ne SSS ne DSS ne wane ne duk wanda yake da sha'awa cikin masu aikin tsaro babu cin karo a iya fahimta ta ni da zai takura wa aikin ko ya hana shi kuma in an ce sifar musulunci ne a ba wai sifar musulunci ne kadai ba har wanda ba musulmi ma suna tsaye da gemu a ƙasar nan akwai fasto da suna rige mu akwai fada da suna rige mu to kaga ba wai sai musulunci ne kadai ba yahudawa ma suna tsaye da gemu in ka ga gemun ba yahudi wani lokacin za ka ce musulmi ne shi to kaga idan har ana kin abin ne saboda kar a ci an yi kama da musulunci to wanda ba musulmin ba ma suna tsayarwa so muna fatan Allah kawo lokacin da za a samu wani canji matasa su karbi jagoranci su caccanje wasu abubuwan da ba su da dalili da ake hana mutane aikatawa yanzu misali akwai kasashen da suka bari game su kamar soja a Saudiya dan sanda a Saudiya za ka gansu da game kansu kuma wallahi abin zai baka sha'awa kwarai da kaga babban soja da gemunsa ko babban dan sanda ko wani jami'i da gemunsa ko custom su suna tsayarwa to daga nan nake ganewa cewa ba lallai ne ma ya zama doka ce ta duniya gaba ɗaya ba ra'ayi ne kawai Allahu a'lam to ya kai dan uwa wannan soja da kake ka sani jar san samu ka tsaye da gemu kuma za ka iya za su baka permit su baka izini ka tsaye da gemunka duk soja da za a iya ba shi dama ya tsaye da gemu to ya tsaye da gemunsa ya yi sunna duk ɗan sanda da za su ba shi dama ya tsaye da gemunsa to ya tsaye da gemunsa ya yi sunna kuma Allah zai baka lada ƙwarai da gaske muna fatan Allah ya kawo lokacin da za a ba da dama ga wanda suke da sha'awa su tsayar da gemunsu don ina ganin babu wani alaƙa babu wani cin karo da aikin wannan kuma lauyoyi ya kamata su zo su yi aiki sosai a shiga a yi turanci a fitar da haƙƙi a bar mutane su yi abin da yake ya kamata wanda bai ci karo da doka ba Allah ya gyara mana kuma in an kawo doka ta ci karo da wani abu mai amfani sai a yi mata kuskure ma a gyara ta da hoton da dokar ta dan adam ce ba ta tsalla ba is man made law kuma man made law yana iya ɗaukar amendment ana iya gyara shi fatan mu Allah ya gane da mu wannan tambaya ne daga Instagram wata baiwa Allah ta ce Allah ya ƙara malam lafiya yaya matsayin mai azumin da haƙorinsa yake ciwo yana fidda jini ma'ana haƙorin yana yawan fidda jini Allah ya taimaki malam Allah ya saka da alheri azumin sai yana nan bai karye ba sai dai ya ƙoƙari kar ya haɗiye jinin wanda yake da ciwo a bakinsa yana fidda jini haƙori ne ko dasa shi bai karye azuminsa ba amma ya ƙoƙari kar ya haɗiye jinin so bai karya azumi ba muna addu'a Allah ba da lada Allah kuma ya ba da lafiya wannan daga WhatsApp ne ya turo mana tambaya ya ce Allah ƙara malam lafiya da tsawon cin kwana amin malam kwanaki ka amsa wata tambaya game da batun karatun medicine ko nursing har ka ba da shawara da iyaye su rinka barin 'ya'yansu su rinka yin applying courses din da suka shafi medicine ko nursing to gaskiya akwai matsaloli da ke damun mu game da wato waɗanda suke da alhakin ba da admission ga waɗannan courses din za ka ga 'yarka ta yi ƙoƙari sosai a jarraba wata ta samu points din da ake da buƙata ta yi applying amma idan ba ta da wani a ƙasa ko ba ta da wani a jami'ar to insha Allah ba za ta samu admission din ba sai dai idan ta yi sa'a sai ka ga an tura ta chemistry ko biology ko education shekara mai zuwa kuma sai ka ga waɗanda suka ɗauka a medicine din ko a nursing din ba su kai waɗannan wanda aka hana su ba cancanta amma dai sun fi su hanya ne sun fi su hanya ne kuma akan samu wannan sai a ɗauki yaran da ba su cancanta ba daga baya akan samu matsala samu yaran da ba su cancanta ba daga baya sai a zo a ce a canja musu courses a mai da su wasu saboda an bi alfarma ne aka ɗauke su amma ga wanda suka cancanta suka ci jarabawan sai a ya ɗaukan su saboda 'ya'yan talakawa ne ya ce da ƙarshe wannan yana nuna mana cewa gaskiya dai 'ya'yan talakawa ba su fiye samu admission ba a jami'o'i na medicine ko nursing saboda ba su da hanya wannan shine abin da wannan uwa ya turo mana ta WhatsApp Allah ya saka musu da alheri gaskiya ne abin da ya faɗa haka yake gudana a wasu wuraren haka yake gudana a wasu wurare. Allah shine shaida akan samu yara suna kokari su ci jarrabawa su samu points da ake da bukata. To amma sai kaga idan ba su da hanya a wasu wuraren sai kaga ba a daukar su a wasu wuraren, sai in kana da doguwar hanya to na tabbatar wannan zaka iya samu. Wasu jami'o'in in kana da hanya ma sai ka ci, wasu kuma ko baka samu abin da ake so ba in kana da hanya za a iya daukan ka. Kamar yadda ya faɗa, sai daga baya mutum azo an jarabawa ya zo yi kife a mai da shi wani wurin. So kamar yana nuna cewa akwai iyayen da suna sha'awar suna yayan su medicine, su yi nursing, su yi abin da ya shafi harkar lafiya duka. To amma ba su da daman samun admission. To muna kira ga shugabannin jami'o'i da lecturori da waɗanda suke da alhakin ba da admission su yi ƙoƙari su zama masu adalci, su yi ƙoƙari su zama masu adalci. Adalci wajen ba da admission ɗin shi ne ke taimakawa a samu ingantattun yara kuma ingantattun ɗalibai, wanda za a samu likitoci ingantattu. A gaskiya ni a fahimta ta, bai kamata a ɓangaren karatun likita a rinka yin alfarma ba tare da lura da cancanta ba, saboda karatu ne da yana da nauyi kuma yana da haɗari. Ya za ka yi ka zo ka yi wani alfarma ya je wani karatun da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa, ya fi ƙarfin tunaninsa, ya fi ƙarfin basirarsa? Wannan ta sa kuke ganin a wasu jami'o'in sai an ɗauki yaro a level 100 za a shiga abin da sai ga an canja masa course, saboda an gwada shi an ga ba zai iya ba. A nan gurin gaskiya bai kamata ku rinka zargin jami'o'i ba ko malaman jami'o'i ba. Duk yaron da a iya sani na, duk yaron da kaga an canja masa course musamman inda a medicine ne ko nursing ko wani makamancin wannan, aka tashe shi aka mai da shi wani bangare, to wannan yana nuna kamar bai zai iya ba. Amma wanda yake ci yake ja bai da problem, ba wanda zai canja masa course. Wannan shine hakikanin abin da yake faruwa. Kuma kenan ya kamata su waɗanda suke bada admission ɗin su ji tsoron Allah, su duba waɗanda suka cancanta, ba wai ɗan wane da ɗan zuwa ne ba, komin girman mutum komin matsayinsa, in ɗansa bai zo da point da ake da bukata ba, a ba shi hakuri a ce zai ƙara ƙoƙari. Kuma magana a hayar da yaro jarabawa a rubuta masa ya ci akan harkar karatun lafiya, wallahi wannan cin amana al'umma ne. A harkar karatun lafiya, karatun da ya fi kowanne haɗari, ka ba wa yaro ya ci jarrabawa ya zo asibiti a je a haɗa shi da al'umma ya ta feɗe su, ko ya je ta rubuta musu magunguna wanda babu hankali babu tunani a ciki, gaskiya nan babu adalci. So yana da kyau a tsaya tsayin daka a tabbatar an fitar da ingantattun yara waɗanda tabbas sun yi karatun na gaske. Sannan kuma don Allah a rinƙa lura, akwai 'ya'yan talakawa waɗanda ba su da hali, a sama musu a ba su admission ɗin nan. Matuƙar sun cancanta, to don Allah a duba wanda yake da point ɗin da ya cancanta, ko bai da kowa, ko da short leg ne da shi ba long leg ba, ko gajeriyar kafa ce da shi bai da wani babba, to a taimaka a ɗauke shi tunda an ƙwanƙwasa shi an masa jarabawa wannan ya ci. Wannan shi ne zai taimaka mu samu ingantattun likitoci, mu samu ainihin wato ƙwararrun likitoci, ƙwararrun ma'aikata lafiya mazansu da matansu. Kar ku manta wannan tambayar an yi ta ne, ina zaburar da mutane ne akan ku yi ƙoƙari in har za ku sa 'ya'yanku mata su yi karatu na boko, to ku tura su su yi karatun likitanci. Karatun likitanci yana da muhimmanci ga 'ya mace. Karatun likitanci ga 'ya mace yana zai taimaka wa addinin musulunci, zai tsare mana mutuncinmu, zai kuma tsare mana darajarmu, zai tsare mana kimarmu. In har 'yarka za ta shiga jami'a ko kwaleji ta je ta yi karatu, ku sa ta ta yi karatun likitanci, karatun harkar lafiya, ko da ba za ta yi medicine kai tsaye ba, a sa ta yi nursing ko irin midwifery ɗin nan, a tura su irin ungozoma ɗin su je su karanta. In ba haka ba, wallahi tallahi za mu yi ta rayuwa cikin kaskanci da ci baya. Na yadda akwai wata ɗabi'a da kuma wasu ma'aikata a jami'o'i suke da shi na keta da mugunta. Kaga lecturer burinsa kawai ya kada ɗalibai, tsoronsa ake ji. Kawai shi ɗan ba da kari oba ne, da kayi daga-daga kawai sai dai ka ga an ba ka fiyo kari oba. Wannan kuma zalunci ne. Duk wanda ya rubuta jarabawa ya ce a ba shi abin da ya ci ko nawa ya ci. Amma batun a yi tambaya don mugunta a kada mutum, wannan ba ɗabi'ar musulmin ƙwarai ba ne. A yi jarrabawa don a gajiyar da mutum a sa ya faɗi, a ce ai faɗuwa ake a kwas ɗinsa, ai shi yasa ake jin tsoronsa. Kai ma ka sani akwai tambayoyi a gaban karanta shi alƙiyama. Akwai lokacin da za ka je gaban Allah ya maka tambayoyi a kan duk abin da ka aikata a rayuwarka. So mutum ya ƙoƙari ya yi balancing, ka koya wa mutane karatu mai inganci, ka musu jarrabawa da ta dace da ƙa'ida, sannan kuma kowa ka bashi da ƙoƙarinsa, Allah ya taimake shi. Ya kamata a rinƙa motivating yaran, ana zaburar da su su yi karatu, ba a rinƙa discouraging ɗinsu ba, ta hanyar kayar da su a jarrabawa, ko ta hanyar yi musu jarrabawa ta ƙeta wanda za a kada su kawai wai a ce shi malami wai ana jin tsoron sai na kada mutane. Wannan zai sa 'ya'yanmu su zama sun ci baya, ba sa samun nasara a cikin karatukansu. Sannan akwai musibar da take faruwa wanda da ita zan rufe a kan harkar karatun likitanci ɗin nan. Muna kira shi ma ga gwamnati da hukuma, da hukumomi na jami'o'i, da waɗanda suke ba da dama a karatun nan, ya kamata namba ɗin da ake ba wa jami'o'i su ɗauka na yara likitoci a ƙara namba ɗin. Kar ku manta ku jama'a, kowace jami'a akwai ya adadin ɗaliban da aka ba ta dama ta ɗauka na adadin karatun likita. Kar ku ɗauka ɗiban kowa ake yadda ga dama, no, akwai wasu namba da ba a wucewa. Wataƙila saboda rashin wadatattun kayan aiki, wataƙila saboda rashin wadatattun lecturori, wataƙila saboda siyasar duniya, wataƙila wataƙila dukkan makarantun nan akwai adadin namba da ake bayarwa na yaran da za a ɗauka a kowace shekara. To shi ma wannan ya kamata a yi kira, gwamnatoci su yi kira, manyan mutane su yi kira a ƙara mana lambobin, saboda ba mu da likitoci, muna da ƙarancin likitoci. Sannan bayan wannan kuma, idan a ce yara an ɗauki yara 50 a wannan shekara a medicine kawai, MBBS ake cewa, a ce an ɗauki yara 50, to insha Allah sai an ci sa'a a samu 35 ko 40 da za su yi graduating a shekarar da za su yi graduating successfully. Sauran 15 ko 20 duk an zubar da su a hanya. Wani ya kasa shin jarrabawa, wani ya zo ya faɗi, wani kari uba ta yi masa yawa, wani an kore shi, wani an yi kaza, saboda karatu ne mai wahala. To kaga ana samun matsala tunda ba dukkan suke kaiwa ba. Sai a ɗauki abin wallahi an ci sa'a 25 su yi graduating. Sannan abu mamaki, idan 25 ɗin nan ko ka ɗauka ma 30 suke graduating a cikin 50, suna gamawa kuma insha Allahu ta'ala akwai ƙasashen da suke aikowa a samu duk yaran da suke zakakuran yara masu ƙwaƙwalwa masu basira, sai a rinƙa ba su aiki su fita waje. Su fa can ƙasashen sun sa mana ƙa'idoji na adadin mutanen da za mu ɗauka. Kuma idan muka gama, yaranmu suka gama karatun, insha Allahu ta'ala duk wani likita mai basira mai ƙoƙari, insha Allahu ta'ala sai ya samu inda za a ɗauke shi a ƙasashen Turai ɗin nan ko ƙasashen Larabawa nan, a ɗauke shi a bashi albashi tsugugu. Shi yasa muke da ƙarancin likitoci a nan. Yaran namu za su gama karatu na farko, watakila a ce musu a yi Najeriya ba kayan aiki, ko Najeriya ba salari mai kyau, ko kuma ya kwatanta ga abokinsa shekarar bara ya gama yana ɗaukan albashi kusan naira miliyan guda, shi kuma nan ya ƙare a 170,000 ko 200,000 ko na makamancin wannan. So yana gama kuma ga takarda na an turo masa, ana neman likitoci a Ingila, ana neman likitoci a Dubai, ana neman likitoci a Saudiya, ana neman likitoci a Kuwait. Galibin yaranmu, ina tabbatar maka, zaka ƙuran wanda suka yi graduation successfully suka samu mataki mai kyau waje suke fita. Kuma ku bincika ku ji, muna da likitoci a waje barkate. A nan gurin akwai abubuwa kamar haka: akwai rashin kishin ƙasa, ɗaya kenan. Akwai kuma ita kanta ƙasar da ba ta kishin kanta don ba ta samar da wadatattun kayan aiki a asibitoci ba. Wannan ya sa 'ya'yan ƙasar in sun gama karatunsu na likitancin suke tafiya wata ƙasa su je su yi sabis ɗinsu a can. Ƙasa ta gama masa wahala tun daga nazari, tun daga firamare, tun daga sakandare, ya yi jami'a ya gama, duk a Najeriya aka gama masa wahala. Amma abun mamakin zai tafi aiki sai ya je yana sabis ɗinsa a wata ƙasa, can suke cin moriyarsa. Wannan abu akwai ciwo ƙwarai. Amma fa ban hana likita in ya gama ta ko ta kasa ya je neman aiki ba, amma ina ga ya kamata a tausaya mana mu ba, yaran mu su rinka tsayawa a kasan mu suna yin aiki ko da zuwa kudin lokaci ne. Sannan kuma akwai abubuwa da suka shafi rayuwa, wani daman kawai dan duniya ne kawai, shi kawai ina zai samu lafiyar rayuwa, ya gama fikitancin sa zai samu albashi mai kyau, zai samu gida a America, zai samu iyalin sa za su koma America, dan haka ya fi sha'awa ya je can ya aiki. To wannan ma yana daga cikin kalubalen da yake fuskantar mu. Zan maimaita, yaran kaɗan ake ɗiba a jami'a in za su karatu likitancin. Na biyu, masu graduation ɗin ba sa, ba da yawa suke graduating ba, kaɗan ne suke a cikin kaɗan ɗin, kuma kaɗan ne suke kaiwa da ƙyar suke kaiwa. Na uku, idan sun kai da ƙyar ɗin kuma fiye da rabinsu, wataƙila in ba sa'a aka yi ba, duk ƙasar da suke tafiya su je su yi aiki a can. To yaya za a yi mu samu wadatattun likitoci? Shi yasa za ka je asibiti ka ga mutum 100 suna layi suna jiran likita ɗaya. Wani likita ya bada wani analysis, zan binciko shi wata rana, kowane likita ɗaya a Najeriya a gaya maka mutum nawa yake dubawa. Wanda kuma a ka'ida kowane mutum kaza ana so likita kaza ya duba su, ko likita kaza ya kamata al'umma ya duba mutane kaza. Ba mu da likitoci, akwai karancin su kwarai da gaske. Wannan bayanin a takaice anan zan dakata saboda ƙuriyar lokaci. Zan ci gaba da yin bayanin nan gaba akan harkar matsalar jami'an lafiya da likitoci da muke da karanci a Najeriya. Menene dalili, menene sababi don mu samu gyara? Abin da na faɗa daidai, Allah ba mu lada, na kuskure Allah ya fi mana. Allah ma za mu tashi insha Allah ta'ala a aya ta 48 a cikin suratul anbiya. Na'am, kisar annabi Musa da Harun. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة
المشركون.
الله أكبر. وهذا ذكر بلغ أنتم منزلنا أفأنتم له منكرون.
الله يشهد. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. حقيقة من باب موسى ده هارون الفرقان. لكن وضياء وذكرا للمتقين. الفرقان ده كما الضياء وسمع لما يسكتشي منباس الرربيوة ده موسى ده هارون كاركم انت ينقوان جوناني وادة غنيني وادة وبادة من يبياني اكراتم ده بيان نبايا. حقيقة منباو موسى ده هارون littafi wanda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shine at-taura. Li yakuna fariqan bayna al-haqqi wal-batil. Dan shi wannan littafi ya zama mai bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Sannan kuma ya zama diya, haske ne, mabiyan littafin za su dauke shi a matsayin haske min zulu matil kufri wad-dalala. Ya raba su da duhun kafirci da bata wa zikran, sannan kuma zai zamanto ambato ne mai kyau. Zikran hasanan lahum, ambato mai kyau, wa'azi ne, yatta'izuna bimashtamala alayhi min adabi wa ahkam, wanda za su wa'azu da shi da abin da ke cikin sa na ladabbai da kuma hukunce-hukunce. Hakika mun ba wa annabi Musa da Haruna littafi ne wanda yake mai wannan sifofi kamar yadda na yi bayani. Imam al-Alusi a cikin tafsirinsa yake cewa faɗin Allah wa laqad atayna Musa wa Haruna al-Furqan wa diya'an wa dhikra, yace nau'un tafsili lima ujmila fi qawlihi ta'ala qabla dhalika wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim. Kamar wani tafsili ne ake yi dangane da abin da ya gabata na faɗin Allah, ba mu turo kafin kai ba, face mun turo mazaje, annabawa mazaje wanda muna yi musu wahayi. To wahayin da aka bashi shine an bashi littafi mai bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, kuma littafi ne mai haskaka hanya, mabiyansa za su samu haske don su gane gaskiya, sannan kuma littafi ne wanda yake dauke da ambato mai kyau shine wa zikrin lil muttaqina, da ambato wato mai kyau ga masu tsoron Allah. Abinda ake nufi da al-furqan at-taura, haka kuma ad-diya da az-zikr a cikin ayar, duka kamar sifa ne na at-taura, mai haske ce kuma ambato ne na ƙwarai. Wasu malaman suka ce al-furqan ana nufin an-nasru ala al-a'da, mun ba wa Musa da Haruna nasara akan abokanan gaba. To me ad-diya din anan? To ad-diya din sai zama shine at-taura, ko kuma ad-diya din sai zama ash-shari'a? Walaqad atayna Musa al-furqana walaqad atayna Musa an-nasra 'ala al-a'da wa diya, shi kuma sai zama wa shari'a ko kuma wa taura? Anan wasu malamai suka fassara ad-diya din da matsayin at-taura ko kuma shari'a. Wannan kenan. Imam Ad-Dahhak Allah masa rahama shi kuma yace abin da ake nufi da al-furqan ina wannan buga sandansa da ya yi din nan kogi ya tsage gida biyu, ba na Musa ya buga sandansa a kogi ya tsage gida biyu ce ba, to wannan shine al-furqan, shine farqul bahr, inji Imam Ad-Dahhak Allah masa rahama. Sannan kuma ambato ne ga masu takawa, shine Allah yace alladhina yakshawna rabbahum bilghayb, bayin Allah masu tsoron Allah su ne masu jin tsoron Allah din a boye. Wannan sifatu madhi ne lil muttaqin, sifa ce ta yabo ga masu tsoron Allah. So ake a ce da kai duk wanda aka ce maka mai tsoron Allah ne, to yana jin tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala bilghaybi, a ɓoye ba wai sai a zahiri ba, da cikinsa da waje duk yana tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Ai abinda ake nufi Allah ya ba annabi Musa da Haruna littafi wanda yake tattare da al-jami'u li sifatil khair li yakuna hidayatan lil muttaqin, dan wannan littafi at-taura da Allah ya ba su ya zama shari'a ne ga masu tsoron Allah, wanda sifarsu annahum yakhafuna rabbahum wa huwa ghayru mar'iyyin lahum, suna jin tsoron Allah a boye. Abinda ake nufi a boye, zai iya daukan Allah din gaibu ne ba su ganshi ba, ko kuma a zahiri suna jin tsoron sa a boye ma suna jin tsoron sa, amma bil ghaibi anan kai tsaye zaka ce suna jin tsoron Ubangiji ba su ganshi ba dan gaibu ne. Yanzu ni da ku anan gabaki daya ba wanda ya taba ganin Allah, ba wanda ya taba ganin Allah, ba wanda ya taba jin maganar Allah, amma mun yadda da Allah muna jin tsoron sa ya hana mu mu aikata barna, mun ce mun hakura. Wannan alladhina yakshawna rabbahum bilghayb kenan, iya takawa kenan, mataki na takawa, ka ji tsoron wato Ubangiji ba tare da ka taba ganin sa ba, an baka labarin sa ne kai yadda da shi kai imani da shi. To shine aka yabi mutanen annabi Musa su ma da wannan, sannan suna jin tsoron azabar Allah fi sirri wal alaniya, a ɓoye suna jin tsoron azabar Allah, a fili ma suna jin tsoron azabar Allah. Wa hum min as-sa'ati mushfiqun, wannan wato mutane ne waɗanda suke masu tsoron tashin kiyama. Allahu akbar. Ai wa hum min as-sa'ati wa ma yaqa'u fiha min hisabin daqiq qa'ifun, su dangane da tashin alkiyama da abinda zai faru a cikin alkiyama na hisabi dalla dalla, mutane ne masu tsoro. Malamai suka ce alamar mai takawa na gaske shine wanda yana jin tsoron kiyama, duk abinda mutum yake in aka ce masa kiyama to sai kaga ya shiga cikin hayyacinsa. To alama ce ta imani, ba irin kafirai suke ba waɗanda suke aljahilin alladhina yasta'jiluna bi wato huduthiha, waɗanda masu ƙaryata kiyamar masu cewa ma in gaskiya ne ma a tashi kiyamar yau muna gani, muminai ba haka suke ba. Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, wannan wato ambato ne mai albarka, anzalnahu muka saukar da shi, wa hadha alquranu alladhi anzalnahu ala abdina muhammadin wannan alqur'ani da muka saukar da shi ga bawan mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai zikiri ne sharafun lakum ambato ne kuma daukaka ne gare ku akwai alkhairai masu tarin yawa a cikin alqur'ani fihi kathirun min alkhairati akwai albarka masu tarin yawa kathirun min albarakat a cikin alqur'ani liman ittaba'a tawjihatihi ga wanda ya bi karantarwa alqur'ani ga wanda ya bi fadakarwar alqur'ani ashe wannan yana nuna alamar tsira alamar dacewa ga dan adam shine yana son alqur'ani dan Allah da kansa ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan ambato ne zikiri ne mai albarka Allah da kansa ya ce qur'ani yana da albarka ka karanta alqur'ani dan ka samu albarkar sa ka haddace alqur'ani dan ka zama mai albarka iyaye ku sa ƴaƴan ku su rinka karatun qur'ani ku sa su rinka tahfiz na alqur'ani dan su zama masu albarka waye baya so dan su zama mai albarka to Allah ya ce qur'ani littafi ne mai albarka in ma baka haddace shi ba ka rinka yawaita karanta shi sai ka zama mai albarka qur'ani ya zama abokin hirarka sai ka zama mai albarka in baka karanta qur'ani ba za su zo su hada ka da wani abun duniyar da zai zama abokin hirarka ai kullun ba ga wayoyi na an kawo mana ba da abubuwa na zamani shekara kaza da ta wuce ba wani facebook ba mu san shi ba shekaru kaza da suka wuce babu wani whatsapp ba mu san shi ba shekaru kaza da suka wuce ba wani instagram ba mu san shi ba ba wani youtube ba mu san shi ba ba wani twitter ba mu san shi ba yanzu ko gashi an bubbun ko mana abubuwa ana ganin ga sunan subhanallah ya ci gaba ne amma kuma suna da cin lokaci ga wanda bai yi amfani da su a hanyar da ta dace ba illal azim in kai wasa shiga twitter dinka shiga youtube dinka shiga facebook dinka shiga whatsapp dinka wallahi idan ba ta hanyar alheri kake ba sai ya cinye maka fiye da rabin rayuwarka zaka zo ayi maka lissafi na rayuwarka gaba ɗaya kaga wayarka ita ta cinye maka lissafin ka kai ba zikiri kai ba salatin annabi kai ba karatun qur'ani ka bude ba kai ba wani wa'azi kai shiyarin ba kai ba wani abu na kwarai ka gani mai amfani ba kullun idanka yana kan ƙarya kana kan shiyarin din ƙarya kana kallon tsiraici a wannan waya taka kana yada tsiraici kana kaza ta ali gashi nan dai ba abin da ba ai kuma kullun shekaru tafiya ce kuma kullun sababbin abubuwa ake kawo daga wannan an bulbulo da wannan daga wannan an bullo da wannan daga wannan an bullo da wannan yau duk inda ka ga mutane hannunsu waya ne a hannunsu ko ina billahi alazim abin tausayin shine wanda yake leka wannan abun ba ta hanyar kwarai ba ina tabbatar muku wallahi tallahi mai tsari wanda ya san rayuwarsa shine yake amfani da wayarsa a lokacin da yake bukatar amfani da ita amma malam bayan asubahi duba waya bayan kaza duba waya yanzu ana lockdown din nan wayoyi ne abokanan hira tun daga safiya har a kira azhar wallahi kana chatting kana duba baka gaji ba kai ba karanta qur'ani ba kai ba kai salatin annabi ba kai ba istighfari ba ka kalli hotunan mata ka ji kida ka ga wani labari na ƙarya an yi wani sharri ka yada gashi nan dai kullun aiki kenan ga kashe data ga kashe batir ga kashe lokaci ga kaza kuma ga ba amfani ga kuma tambaya ranar tashi alƙiyama bayan azhar haka zaka yi tayi bayan azhar haka zaka yi tayi wallahi sai mutum ya kai karfe 3 karfe 4 na dare da wannan abar a hannunsa wallahi malam kogin gidi ba zai zo maka ba musamman in ka shiga wuraren da kake so ga kashe ido ku tambaya ku gani kashe ido yanzu diyoci idanuwa mu ba su da karfi saboda kullum muna kallon hasken waya ku tambayi likitoci za su gaya muku sai ka gama kallon in kai fito sai kamar baka gani saboda hasken ya illata maka ainihin wato idanka ya illata maka ganinka duk wani abu da ka gani ana cewa mai amfani ne kuma akwai disadvantages dinsa to ya kamata mutum sai mutum ya yi kansa tsari a zan rinka duba wayata da whatsapp dina facebook dina twitter dina youtube zan shiga in duba kaza na san me zan duba ba wai mutum ya ce yawo banza ba a cikin youtube dinsa kana kwashe-kwashe an nuna maka tsiraici an nuna maka yan wasan kwaikwayo an nuna maka makiɗa an nuna maka barayi an nuna maka yan luwaɗi an nuna maka yan lesbians an nuna maka ɗan yan atheists an nuna maka yan wane da gashi nan dai duk tarkace da shedanci na duniya ba abin da baka gani sannan kuma abin da yafi komai hadari a rayuwarka shi kai komai ka gani shiyarin kake yi ya kamata ku sani fa shiyarin yadda ne duk wanda ya ɗauki wani labari ya yi shiyarin ya nuna kamar shi ya faɗa
to kaman yadda za a tambayi wannan wanda yake kira labarin, to kai ma kuma haka za a tambaye ka ranar tashin kiyama wannan abin da kai shiyarin kenan ka yadda da shi. Ka zo kai shiyarin din sharri, kai shiyarin din kage, kai shiyarin din ƙarya, mafi rinjayen labarin da suke yawo a cikin WhatsApp in dai ba na wa'azi bane, mafi rinjayen din na ƙarya ne. Kai har na wa'azin ma ana yin na ƙarya, a wa'azin ma ana yin na ƙarya. Jama'a, Annabi Muhammad ya ce kaza kaza, duk wanda ya kaza zai samu kaza, ka tura mutum 15, in baka tura mutum 15 ba za ka ga bala'i, ƙarya kake ba bala'in da zai dai. Sai mutum ya turo maka zaƙo cewa in baka tura mutum 10 ba za ka ga bala'i. Ko kuma idan ka tura wa mutum 15 wai kana da gidan aljanna, duk haka ake faɗa. So irin waɗannan abubuwan duk sunan su ɓata lokaci, kuma wallahi sai an tambaye ku. Ban sani ko ƴan uwa suna fahimta na Allah ganar da mu. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan alqur'ani wa hadha dhikrun mubarakun 'indallah. Ina mana wannan bayani ne dan mu daro kan alqur'ani, mu rinka karanta alqur'ani. Qur'ani ya zama ya ci lokacin mu da yawa, musamman a wannan lokaci na lockdown da ake, kowa yana zaune a gida, bude qur'ani ka kai shine abokin firanka. In ka gama ka gaji sai ka ware awa ɗaya, awa biyu da zaka duba wayarka, ka aika sakon da zaka aika, ka duba abin da zaka yi, shikenan ka rufe ta. Ya fi maka sauki a rayuwarka. Afa antum lahu munkirun, wani litobik ne wani inkar, wani alkhitab lil mushrikin. Yaya za ku yi inkarin cewa wannan alqur'ani daga Allah yake? Shin musa shi kuke yi? Afa antum lahu munkirun daga inkar ne. Shin yanzu kuna musu wannan alqur'anin cewa ba daga Allah yake ba? Ma'annakum, tare da cewa ku kuna da fasaha, bi muqtada fasahatikum tudrikuna balagatahu, fasahar ku ta tabbatar muku qur'ani akwai balaga a cikin sa, ba magana mutum bane ba. Ma la yudrikuhu ghayrukum, wanda wani ku ba zai iya riskansa ba. Amma kuma kun yarda a taura da aka saukar wa Annabi Musa da Haruna, Allah ne ya saukar, me yasa kuke fada da alqur'ani? Me yasa ba ku yarda qur'ani daga Allah yake ba? Gaskata a taura ba zai kubutar da ku ba idan kun karyata alqur'ani. Kenan takdirin zancen malaman tafsiri suke cewa afa antum lilqur'ani khassa duna kitabil yahudi tunkirun, yanzu ku akan qur'ani kadai kuke inkari banda kuma littafin yahudawa? Kenan ba ku yadda qur'ani daga Allah bane amma kun yadda taura daga Allah ne? Wannan yana nuna mana wato hadarin musatta alqur'ani. Kun san akwai wanda ba su yadda da alqur'ani ba, wani wallahi yanda ka san tatsuniya, tatsuniya wallahi sallah haka ya dauke wannan alqur'ani. Shi a wajensa qur'ani ƙarya ne, shi a wajensa qur'ani tatsuniya ne, bai da bambanci da tazo mu jita. So yana daga cikin tabewa da hasara shine mutum musulmi ya wayi gari yana faɗa da wannan littafi da Allah ya ce littafi ne mubarak, littafi ne mai amfani. Kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, Allah ya ce littafi ne mai albarka shi wannan alqur'ani, ku bi shi, ku kiyaye, ku ji tsoron Allah don ku samu rahamar Ubangiji. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu alladhi bayna yadayhi, Allah ya ce a wata ayar wannan littafi ne mai albarka, mai gaskata littafin da suke gabar da shi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, ku duba dinnan da ayoyin da Allah ya ce yake mubarakun, mubarakun littafi ne mai albarka. Ya Ubangiji ka azurta mu da amfaniwa da albarka alqur'ani. Na'am, sai mai mana.
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون.
وأن آيتنا مجانا أكن وتكسر النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام tare da mutanensa, wanda isanan ta zo a cikin surori masu tarin yawa. Suratul Baqara Allah ya yi bayani, a suratul ankabuti ma Allah ya kawo kamar yadda Allah ya kawo kisar a cikin suratul safat zamu zo duk mu karanta yanzu zamu fara bayani akan wato labarin annabi ibrahim da shi da mutanansa kuma zamu ga irin karfin imanin annabi ibrahim da kuma irin hujjoji da ya ta kafawa da gwagwarmaya da ya yi ta yi da mutanen da ba su yadda da Allah ba su gunki suka yadda da shi da irin haƙurin annabi ibrahim da kau da kai na shi annabi ibrahim da juriya da dauriya da karɓan wato dukkan abin da zai iya zuwa daga gare su Allah ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu haqiqa mun bawa ibrahim wato shiriyarsa ar-rushd anan ana nufin al-hidayatu ila al-haqq wal-bu'd an irtikabi ma naha Allahu an wato shiriwa zuwa ga gaskiya da kuma nisantar abinda Allah madaukakin sarki ya haramta Allah ya ce mun bawa annabi ibrahim shiriya kenan akan shiriya yake min qablu tun kafin ya zama annabi wasu mutane aka tsace min qablu wasu suka ce kafin Musa da Haruna sai da muka fara bawa Ibrahim shiriya kafin mu bawa annabi Musa kafin mu bawa annabi Harun walaqad atayna bi fadlina wa ihsanina kenan haqiqa da falalanmu da kyautatawarmu mun bawa Ibrahim ar-rushd ila al-haqq shiriya zuwa gaskiya zuwa ga hanya mai gaskiya ko kace kafin ya zama annabi ko kuma kafin annabi Musa da Harun Imam Ibn Kathir yayi bayani shi ma wato a cikin tafsirinsa a ciki yake faɗa cewa haƙiƙa mun ba wa annabi Ibrahim shiriyarsa tun yana cikin yarinta aynin sigarihi tun yana yaro Allah ya kimtsa masa son gaskiya da riko da hujja shi annabi Ibrahim kamar yadda Allah ya ce tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim walaqad atayna musa wa haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin wannan mun gama da shi Allah ya riga ya gaya mana wannan annabawa ya riga ya ba su shiriya ya ba su litafi ya ba su kaza to shi wannan ibrahim da za a fara magana akan sa shi ma an mana shimfiɗa dan a nuna mana fa akan daidai yake saboda jayayyar da zamu zo mu karanta zai yi da mutane nan gaba mun ba annabi ibrahim rushdahu wa huda wa waffaqnahu muka datar da shi lin nazari wal istidlali ala alhaq yana da zurfin tunani ya duba abu sai buga misali akan tabbatar da gaskiya kamar yadda zamu karanta Allah ya ce wa kunna bihi alimin lallai mu masana ne akan annabi ibrahim mun san shi wannan bayanin ne ne kamali shimillahi ta'ala bayani ne ga cikar ilimin Allah ta'ala ba abinda Allah bai sani ba ai wa kunna bihi wa bi ahwalihi wa misa'ir shu'unihi alimin lallai mun kasance mun san halayen annabi ibrahim mun san shu'unai duk wani sha'anin annabi ibrahim inda Allah ya ce mun sani bi haythu la yakhfa alaina shay'un min ahwalihi babu abin da zai buye gare mu na halayensa ko kuma halin waninsa to me ya faru iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun ga annabi ibrahim yau ya fara wa'azi wa babansa malamai suka ce wannan yana nuna lalle ya tabbatar da wa'azir ashira takal aqrabina da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi jama'a yana da tasiri a fara shi daga gida a fara wa'azi daga gida idan mutum mahaifinsa yana kan bata to yayi kokari ya dora shi akan daidai kaje kana ta wa'azi a waje gidanka akwai matsala idan mahaifiyarka tana cikin larurar bata bata gane tauhidi ba bata fahimci sunna ba tana kan bid'a ko bai gane sunna ba yana kan shirka kai kokari kai masa wa'azi kamar yadda annabi ibrahim ya fara da babansa ko manzon Allah a makka da yazo sai da ya kira ɗan uwansa gaba ɗaya lokacin da Allah ya sauka mai wa anzir ashiratul aqrabi duk dangin sa ya kira su gaba ɗaya yace ku zo inni nadiru lakum bayna yaday azabin shadid da haka ya fara wa'azi yace wa babansa ku ji iz qala li abihi wa qaumihi yace wa babansa da mutanansa ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun menene waɗannan gumaka duk ku zo kuna kafuwa akan su kuna musu bauta saboda Allah ya jalaba garaba annabi Ibrahim babansa mai bautan gunki ne mutanen da ya rayuwa da su mushrikai ne masu bautan gumaka ne itatuwa suke hadawa su sassaka su ta musu bauta wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin katina yanda annabi Ibrahim ya ce wa babansa azara yaya za ka riƙi gumaka a matsayin alloli a tattakhidhu asnaman alaha kaga Allah ya tabbatar yace li abihi azar ga babansa azar wannan kuma hujja ce mai ƙarfi da za ta maida martani ga waɗanda suke cewa wai ai ba babansa bane suna kokarin wanki a ce ai ba babansa bane to gashi Qur'ani ya ce babansa kuma a cikin surar Maryam ya ce mai maita ya abati inni qad ja'ani min al-jami malam ya tika fattabi'ini a hadika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lil amani asiya ya abati kaza 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 duk ya abati ya babana so babansa ne haka Qur'ani ya faɗa babansa ne kuma dan an ce baban annabi ko baban annabi Ibrahim yana bauta gunki bai taba daraja ba babu alaka bai taba daraja wannan annabin ba babu wata matsala shi yasa Allah da kansa yayi bayani kuma kar wani yazo dan kuskurima dan neman gyara ya canja abin da Qur'ani ya faɗa hankali da ilimi na ƙwarai shine abin da Qur'ani ya faɗa ka gaya wa mutane gaskiya kuma an riga ka fassara Qur'anin nan sama da shekara dubu so ka karanta wa mutane abin da magabata suka faɗa ga yadda Allah yake nufi wanda suka fi kusa kusa da Ubangijin tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa babansa da mutanensa menene waɗannan abubuwan da kuke bauta kamar yana musu inkari wannan tambayar waye musu bayani su masa bayani me ya haƙiƙanin wannan abin da kuke bautawa malamai suke cewa min babu tajahulin arif mutum da ya san abu sai mai bai sani ba yana so ya kafa musu hujja ne saboda shi ya san waɗannan gumaka ne na duwatsu kurin gumaka ne aka sassaƙe su da dutse gumaka ne aka sassaƙe su da itace mutum ya zo ya je gona ma ya sari kututturen bishiya ya sari itace ya zo ya sassaƙa shi ya mai sifa ta mutum ya masa tumbi ya masa baki ya masa hanci ya masa hannu ya kafe shi kuma ya zo ya sashi a gaba yana bautawa saboda tsabar rashin hankali wani gunkin kuma na dabino ne dabino ake kwabawa a cire ƙwallon dabinon a kwaba sai a rinka gina shi ana gina shi a masa hannu a masa keya a masa hanci a masa baki ranar da gari yayi zafi talauci yayi yawa sai su zo su rinka bantaran sa suna cinye shi wannan wani ran Allah ne za su zo ana bantar shi ana cinye shi duk wannan tarihi ya tabbatar in an yi fari sun rasa abin da za su ci sai su je su kama allolin duk su cinye su gaba daya wannan wani ran tunani ne wannan to shine yace ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun malamai suka ce ya musu wannan tambaya ne litambihi wato ila fasadi fi'lihim dan ya fadakar da su akan mummunan aikin da suke aikatawa haitsu ya abadu ma yasna'una bi aidihim ta yanda suke bautawa abin da suka yi da hannunsu ka kera abu da hannunka ka bauta masa wannan wani tunani ne wannan me yasa ake at-tamathil dan ya dade kaskantar da su mutum mutumi ya nuna wato ba komai bane ba ba su da wani karfi wani itace mai zai maka har yanzu ba akwai masu bautan idols ba mutum ya je kasuwa ya je sai wani gunki kawai sai sai kafe shi naji dadi wani hoto da naga an nuna Allahu alam gaskiya sa ko gaskiya ne ko me daga Italy lokacin nan bala'in ya same su corona nan ta zo duk ta cinye su ta halakar da su ga kuma kansu kuma suna musu bauta wani daga cikin su yazo yace to waɗannan gumakan da muke bauta musu da na gaskiya ne da ya kamata su kori corona nan ya dauko su da guduma ya rinka rafke kawukan yace ya akai muku kore corona ba ko bari tana cinye munan muna ta muku hidima muna kashe muku kudi muna bauta yayi ta fasa su yayi ta zuba su a dasbin kawai kaga wannan in ya samu wa'azi mai kyau zai bauta wa al-wahidul qahhar kina Allah mahalici shi shi kare so ya ku yan uwana ku gane cewa yana daga cikin hauka da rashin hankali na mai bautar wannan Allah ka zo kana bautawa abin da zai iya maka komai ba zai baka ci ba zai baka sha ba bai sai hana ka ba bai sai kara ka ba bai sai rage ka ba kuma kun yi kokufi kun yi mudawama ma hadhihi tamathil lati antum laha akifun wato kun kafu akai al-ukuf ana nahum al-mudawamatu al-ukuf ana nahum al-mulazamatu kullu zirce su kun rike wuta akan su shi yasa aka ce al-mu'takifu wato wanda yayi muwazaba ya dawama a masallaci ake ce da shi wato al-mu'takif al-i'tikaf ana nahum hafsu an-nafs an at-tasarruf wato mutin ya tsare kansa an at-tasarrufat al-'adiyya tasarrufi na al'ada da aka saba yaje kasuwa yaje gona yaje gida yaje waye sai zo masallaci sai zo zauna to wannan su ma haka suka yi wa waɗannan alloli nasu gumaka ne na gaya muku asalin su ko dai na itace ko dai na dutse ko dai na dabino ko na ƙasa haka har yanzu suke bauta mu wal iyad billah to sai Allah ya ce mai malam
qalu wa tadina abana lana abidin
sai suka ce da shi a wannan ansa da suka ba annabi Ibrahim kenan suka ce ai mu mun samu iyayenmu ne suna yin bauta ga waɗannan kenan wannan yana daga cikin hujjar jahiliyya a tambayi mutum a ce me yasa kake aikata kaza ce ai ni babana na gani yana yi babanka yana yi fa ba dalili ne na cewa wannan abin daidai bane gaskiya shine ya zama daga nafsi take shine gaskiya Qur'ani ne yace ayi ko hadisin annabi ne yace ayi amma mun tarar da iyayenmu suna yi ba wanda yace canja mana a wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw ta'ar ma wajadna alayhi aba'ana idan an ce su bi abinda Allah ya saukar sai a mu za mu bi abinda muka tarar da iyaye da kakanni suna yi Allah ya tsara wa iyaye da kakanni daraja da matsayi a babin addini ba a kafa hujja da su a ce abinda baba yayi abinda mama yayi shine daidai la sai dai in abinda baba da mama suka yi ya dace da nassi ya dace da Qur'ani zai iya baba da mama su kauce wa Qur'ani su kauce wa hadisi to kaga ba akan daidai suke ba to ba wanda aka ce wai ya je ya bi addinin babansa tunda babansa yana kaza shi ma zai bi kenan idan mutum ya tarar da mahaifinsa ya ridda sai ya zama ya ridda ko mahaifinsa ya zama kafiri ko mushriki shi ma sai ya zama kafiri ko mushriki to yaya mutum zai tarar da mahaifinsa yana kan bid'a ko yana kan shirka ko yana kan surkulle ko yana kan harkar bokanci da tsafe-tsafe a zo ana masa wa'azi na tauhidi da suna ce a mu mun tarar da iyayenmu da kakanninmu a kan al'adun da suke suna yi ba wanda zai canja mana a haba malam addu'a za ka yi Allah ganar da babanka addu'a za ka yi Allah ganar da mahaifiyarka sau da yawa za ka ga mutum ya tarar da iyayensa suna kan kuskure ba a ce bi su a kan kuskuren ba yanzu misalin ka tarar da babanka matsafi ne kai ka san tsafi haramun ne sai mutum ya ce a to ai ni tunda mahaifina tsafi yake ni ma tsafi zan yi to za a haɗa ku gaba ɗaya zuba ku a wuta ko shakka ba ku yanzu mutum ya tarar da babansa dan fashi da makami ne shikenan sai ya ce sana'ar babansa ne shi ma ba zai daina ba a harka ta duniya ma ba ko yaushe kake wa babanka biyayya ba fa akan harka ta duniya ba harka ta addini kenan sakon shine tunda kuka ga annabin Allah ya fara tattaunawa da wa'azi wa mahaifinsa kenan zai iya yiwuwa mutum ya wayi gari ya tarar da iyayensa suna kan kuskure to abinda zai sai kokarin ya dora su akan daidai wataƙila ka ga mahaifinka yana kan son zuciya wataƙila ka ga mahaifinka yana kaza yanzu wani ya bugo yana tambaya ce wallahi shi babban abin da yake damun sa babansa mazinaci ne yana so a ba shawara ya zai yace confirm a gari ana faɗa a unguwa ana faɗa ba yanda zai rishi mahaifinsa ne to shikenan tunda babansa yana zina sai ya zama abin da yake daidai ne a'a wani ya bugo yana tambaya yana cewa shi wallahi matsalan mahaifinsa yayi kaurin suna mai auri saki ne ya ci auren mata iya sakewa to yanzu a nan gurin shikenan abin da tunda babansa ne shikenan daidai yayi a'a wani yana tambaya yana cewa wallahi babban matsalar sa mahaifiyarsa wato harkar bokanci ne a gabanta, bokaye sun dauke mata hankali, babu abin da za ta yi ba ta yi bokanci ba, ko meye sai an yi tsafi an yi bokanci kuma mahaifiyarsa ce. Shikenan sai a ce ci gaba da binta saboda mahaifiyarsa ne ya je bokanci ya tsafi?
A'a,
to haka abin yake, mai fahimta mai ganewa kullun ita gaskiya tana tsaye ne zuwa ake abita, ba wai wani in ya kauce mata saboda darajarsa ha sai a ce ba za a bi gaskiyar ba, shi wannan mutumin za a duba darajarsa, a'a ba haka ake ba. Da haka lalle wannan bawan Allah baban Annabi Ibrahim yana kan bautar gumaka, shi yasa Annabi Ibrahim ya yi masa wa'azi, kuma Qur'ani ya ba mu labari akan wa'azi. Shi ne sai suka ce masa ai mu iyayenmu da kakanninmu ka tarar suna bautawa. Wannan hikayatun ne lima qaluhu fi raddihim ala Ibrahim, dangane da raddin da suka yi wa Annabi Ibrahim. To insha Allah ta'ala idan muka zo gobe da rai da lafiya za mu dora akan me Annabi Ibrahim ya gaya musu, mu ji irin yanda ya fafata da su, su fada ya fada, su fada ya fada. Abinda muka fada ne daidai, Allah madaukin sarki ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa, muna tawassuli da wannan zaman Allah ka yaye mana musibar da muke ciki. Ya Allah ka yaye mana wannan bala'i na coronavirus. Ya Ubangiji ka tsare mana rayuwarmu, ka tsare mana addininmu. Ya Ubangiji addininmu da ya rauni a cikin wannan yanayi Allah ka daga mana. Addininmu da ya rauni a cikin wannan yanayi Allah ka daga mana. Ubangiji Allah ka kare mana mutuncinmu, tsare mutuncin magabatanmu. Waɗanda suka riga mu girin gaskiya a wannan Allah ka karɓi shahadarsu. Wanda kuma suka kamu da wannan ciwo Ubangiji Allah ka yi mana arziki ka yaye musu. Ubangiji ka hana wannan cuta tasirin yaduwa a cikinmu. Ya Allah koda wasu suna so ta yadu a cikinmu Allah kar ka biya musu bukatarsu. Allah ka gyara mana halinmu ka sa aljanna makomarmu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.